إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا أنقوى إن من قيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai tarin albarka na Masjidut Tauhid wanda ke kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu dake unguwar GRA cikin garin Azare jihar Bauchi majalisi da muke karatun tarihin khalifa na uku cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Uthman dan Affan Allah madaukakin sarki yarda da shi wannan majalisi shine na 32 a wannan yammaci na Alhamis 13 ga watan Safar hijrar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce ta yi daidai da tara ko takwas ne bakwai ne yau bakwai ga watan takwas shekara ta 2025 miladiya idan ba a mance ba a majalisin da ya gabata mun shiga babi wanda yake da matukar muhimmanci a nazarce shi duk da cewar karatun wannan babi dai so sa zuciya kwarai da gaske saboda babin ya kunshi bayani kan yadda aka yi aka kashe wannan khalifa shiryayye Uthman dan Affan Allah madaukakin sarki yarda da shi to amma duk da cewar karatun wannan babi zai so sa zuciya amma karanta mas'aloli na babi din suna da matukar muhimmanci wa musulmi kamar yadda muka yi ishara a majalisin da ya gabata to me yasa malamai suke ganin fa'idar karanta wannan mas'alar da ta kunshi bayani kan kashe khalifan nan shiryayye siriki na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda manzon Allah ke jin kunyar sa mala'iku ma suke jin kunyar sa Allah ma da kansa subhanahu wa ta'ala yake jin kunyar sa menene tasiri da fa'ida da muhimmancin karanta wannan maudu'i malamai sun ambaci fa'idoji guda uku dangane da karanta wannan maudu'i kenan karanta wannan maudu'i na kashe sayyidina Uthman yana da fa'idoji wanda suke guda uku kamar yadda malamai suka zayyana fa'ida ta farko daga cikin fa'idoji na karanta wannan maudu'i idan muka kula zamu ga wannan maudu'i musamman na kashe sayyidina Uthman da kuma abubuwan da suka biyo bayan kashe shi din na sabani da aka samu tsakanin al'umma musulmi su ya su kama daga sahabban manzon Allah tabi'ai da wanda suka biyo bayan su tare da kyautatawa sabanin da ya kai aka gwabza yaki hakan ya haifar da zubar da jini wannan idan mun duba zamu ga akwai littattafai da malamai suka rubuta ta bangarori ko fiskoki guda hudu an yi rubutu a wannan babi ta fiskoki guda hudu wannan shine zai fito mana da fa'idar karanta wannan maudu'i an yi rubutu dangane da abin da ya shafi kashe sayyidina Uthman da abubuwan da suka biyo baya na sabani na cikin gida in an ce sabani na cikin gida sabanin da ya auku tsakanin musulmi su ya su to marubuta tarihi sun kasu gida hudu bayani da zai fito mana na yadda marubuta tarihi suka kasu gida hudu shi zai fito mana da fa'idar karanta wannan maudu'i idan mun dauki gida na farko ko kashi na farko cikin waɗanda suka yi rubutu kan wannan maudu'i za mu ga sun tasirantu da fikira da tunani na turawan yamma zaka yi mamaki a ce turawan yamma suna da rubuce-rubuce a babin tarihi galibi su ba su suka zama su yi bacci ba ba su da lalaci wajen rubuce-rubuce to zaka samu rubutu da suka yi a tarihin musulunci an samu daga cikin turawan yamma waɗanda suka yi rubutu a ɓangaren tarihin musulunci sannan rubutun da suka yi ba wai sun yi bane don su yi hidima wa musulunci sun yi ne don su shigar da balbalin bala'i cikin musulunci su rushe musulunci za su karanta su nazarta amma ba wai don su amfana su amfanar ba sai don su cutar da musulunci kuma su cutar da al'umma musulmi to idan mun duba kashi na farko cikin rubuce-rubuce da aka yi a wannan maudu'i da muke magana a kansa na kashe sayyidina Uthman da kuma abubuwan da suka biyo bayan kashe sayyidina Uthman din kashi na farko za mu ga akwai rubutu na turawan yamma rubutun kuma da suka yi ko shakka babu ba zai amfanar da musulunci ba sai dai ya cutar da musulunci to abin da ya fi takaici su rubutun su ba shi bane abin takaici abin da zai zama mafi takaici shine an samu daga cikin musulmai ƴaƴan musulmai waɗanda suka taso cikin musulunci aka haife su cikin musulunci kuma suna amsa sunan musulmai da suka tasirantu da irin waɗannan rubuce-rubuce da turawan yamma suka yi su kuma kamar yadda na yi bayani suna zagon ƙasa ne wa addinin musulunci to kuma wannan ba abin takaici bane sama da ƴaƴan musulmi da suka tasirantu da rubuce-rubucensu har ma aka samu daga cikin musulmi za a samu wanda zai yi rubutu irin na turawan yamma ta yadda za ka ji yana caccakan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana sukar su yana sharhi na kausasa harshe akan sahabban ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama akwai misalai akan irin wannan idan mun duba daga cikin marubuta tarihi akwai mutumin da ake kiransa Taha Hussein Taha Hussein yana cikin waɗanda suka yi rubutu a tarihin musulunci amma sun cutar da musulunci kuma musulmi ne saboda duk inda ya zo magana kan sahabbai za ka ga babu alheri a ciki babu alkhairi cikin rubuce-rubucensa dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai suka su yake kushe su yake aibanta su yake abubuwan da suka faru na fitina ta cikin gida wanda ya haifar da zubar da jini zaka ga in ya tashi caccaka yake yi idan ana bibiya littafin da ya rubuta shahararren littafi yana nan ana sayar da shi a kasuwanni har yanzu Al-Fitnatul Kubra wannan littafi cikeke da aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma wannan marubuci ya tasirantu ne da turawan yamma su kuma turawan yamma yanzu da suka zo suka yi rubuce-rubucensu abinda suke faɗi cewar ai a littattafan al'umma musulmi suka ɗauko abubuwan da suka rubuta misali akwai tarihu Tabari babban littafi ne kundi na tarihi Imamu Tabari kuma mun san babban malami ne na tafsiri wanda duniyar musulunci ta san shi sannan babban malami ne na tarihi wanda duniyar musulunci ta san shi ya rasu shekara ta 310 a ƙarni na hudu kenan to yana da littafi wanda kusan duk wani tarihi da ake rubutawa ko aka rubuta zaka ga zai yi wahala ba a amfana da littafinsa ba wanda littafin ya fi shahara da tarihu Tabari to galibi turawan yamma idan sun tashi madogaransu suna ambaton wannan littafi na Muhammad bin Jarir al-Tabari to ba za a ƙaryata maganganun marubuta na Turawa na yamma ba da irin su Taha Hussein da ya tafirantu da su ba za a karyata su ba amma abin da za a ce shine littafin Tabari cike yake da tarihi wanda bai inganta ba raunana kuma Tabari abin da yasa ya kawo riwayoyi wanda suke ingantattu da kuma raunana da ma wanda ba su da tushe balle makama kowace riwaya idan ya tashi kawo ta yana kawo ta da isnadinta an wane yanzu kuma aikin ya rage ga malaman hadisi sai su ga su duba su ga wannan riwayar da aka kawo ta hanyar wane ingantacciya ce a ba ingantacciya bace to ba za a aiki da ita ba ta hanyar wane ingantacciya ce to za a yi aiki da ita to wannan shine dalilin da yasa Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari ya zamanto littafinsa ya tattaro riwayoyin ingantattu da ma masu rauni. Haka nan kuma sun yi amfani da littafin Ibnu Asakir, Tarihu Dimashq, shi ma kundi ne babba na tarihin Musulunci. To shi ma Ibnu Asakir bai takaita da ingantattun riwayoyi ba. Ya kawo riwayoyi wanda basu inganta ba. Shi yasa Imamul Iraqi a cikin Alfiyatus Siratin Nabawiyya yake jan hankalin ɗalibin ilimi ba duk abin da ka gani a rubuce bane zaka dauka cewa ya tabbata ba duk abin da ka gani a rubuce bane zaka dauka cewa ingantacce ne yace waliya alami talibu anna siyara tajma'u ma sahha wa ma qad unkira ɗalibin ilimi ya sani cewa sira tarihi ya hada abin da ya inganta da ma abin da bai inganta ba abin da kirkirarren abu ne aka kirkiro aka saka daga gurin makiya musulunci maƙiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan su rusa mana wannan addinin namu na musulunci domin taba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam taba addinin musulunci ne saboda ai addinin ta gurin su yazo to idan ya zamanto suna da matsala kenan addinin mu yana da matsala tunda yazo ta hanyar masu matsala to wannan shi ita ce kawai manufar karka dada karka rage to sai zamanto ko shakka babu ta wannan fiskar mutun yayi kokarin karanta mawdu'i irin wannan ya bambance ingantattun riwayoyi da waɗanda suke raunana yana da matukar amfani wannan yasa karanta wannan mawdu'i yake da muhimmanci domin kamar yadda nayi bayani kashe-kashen waɗanda suka yi rubutu a wannan mawdu'i kashi na hudu kashi na farko bai halatta ɗalibin ilimi ya amfana da shi ba domin cike yake da rusa sahabban annabi da sukarsu da kuma mummunan sharhi a kansu wanda hakan zai kai ga rusa mana wannan addini namu na musulunci saboda ta hanyar su yazo to wannan kashi na farko kenan wanda kuma an samu wani sashe na al'umma musulmi da suka tafirantu da turawan rubuce-rubucen turawan yamma su ma da suka tashi rubuce-rubucen su suka tafi da shi akan wannan tsari na turawan yamma wannan kashi na farko kenan to ɗalibin ilimi ko kadan karyayi tunani ko yayi nazarin cewar ya kamata ya karanta irin waɗannan littattafai ba su da amfani a musulunci domin Imamu Zahabi Allah ya masa rahama ya rasu shekara ta 700 da ƴan kai yake ta ire-iren waɗannan rubutu kamar kamata ya akona su saboda ba su da amfani wa al'umma musulmi ba su da amfani wa musulunci duk da cewa an rubuta su a tarihi ne wanda ake da'awar cewa ta addinin musulunci sai kashi na biyu cikin waɗanda suka yi rubutu a wannan mawdu'i da ya shafi kashe Sayyidina Uthman da abin da ya biyo baya na fitina ta cikin gida akwai Rafida su ma sun yi rubutu a wannan bangare su ma ba su kasan kashi na farko ba rubutunsu babu alkhairi ciki domin cike yake da kushe sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da caccakar su da aibanta su a cikin rubuce-rubucen nasu wannan kashi na biyu kenan idan mun duba tun zamanin farko an samu daga cikin malaman Rafida da suka rubuta littattafai wanda kusan ana daukan su cikin jerin littattafai na tarihi a yau wanda kuma idan kana bibiyar littattafan zaka ga cin mutunci da cin zarafi da aibantawa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ƴan tsiraru ne cikin sahabban annabi suka tsira a rubuce-rubucen Rafida akwai babban malamin su da ake kiransa Al-Kalbi wannan babban malami ne na tarihin ma na musulunci amma kuma babu alkhairi dangane da rubutunsa akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunan sa Muhammad bin Sa'id al-Kalbi wannan babban malami ne na tarihi malaman hadisi sun raunata shi sun bayyana cewa riwayoyin sa masu rauni ne ba a karbar riwayar sa Ibn Hibban a cikin al-Jarh wa at-Ta'dil yake cewa kana sabaiyan min ulaika alladhina yaquluna inna aliyan lam yamut wa innahu raji'un ila ad-dunya Ibn Hibban da yazo magana kan wannan malami na tarihi na Rafida wanda ake kiransa al-Kalbi sai yake cewa kana sabaiyan shi ya kasance ba sabaiye ne in an ce sabaiyan ana danganta shi zuwa ga Abdullah ibn Saba al-Yahudi mutumin da ya jagoranci tawagar da tazo ta kashe Sayyidina Uthman to shi wannan kalbin ana danganta shi zuwa ga wancan saboda aqidar su da fikirar su iri daya Ibn Hibban yace kana sabaiyan min ulaika alladhina yaquluna inna aliyan lam yamut yace shi ba sabaiye ne daga cikin waɗanda suke cewa Sayyidina Ali bai mutu ba suna cewa in ka daga kai ka kalli sama zaka ga taurari guda uku a jere to nan gurin da aka Sayyidina Ali yake zaune kenan zai dawo duniya kamar yadda Annabi Isa zai dawo Allah ya ce ai barrafa'ahu Allahu ilaihi ai Allah ya bayyana wannan akan Annabi Isa ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu yahudawa da suke da'awar sun kashe Annabi Isa alaihi salam Allah ya karyata su Allah ya ce ai Allah ya daga shi Annabi Isa zuwa gare shi basu soke shi ba basu kashe shi ba sai dai an zo musu da wani wanda ke da kama irin na Annabi Isa to irin wannan ne sabaiyawa da irin su al-Kalbi babban malamin tarihi na Rafida suke da'awa cewa ai shi ma Sayyidina Ali ba a kashe shi ba ya an daga shi zuwa sama in kaga taurari guda uku a jere to anan yake amma zai dawo duniya karshen duniya to kaga wannan magana cewa babu ita a ayar al-Qur'ani babu ita cikin hadisi wanda yake ingantacce sabanin na Annabi Isa ayar al-Qur'ani ta bayyana to shine Ibn Hibban yake bayyana cewa yana daga cikin waɗanda suke da'awar cewa Sayyidina Ali bai mutu ba zai dawo duniya kenan ba a amfani da ruwaya sako kadan inji malamai na hadisi sannan daga cikin malaman Rafida da suka yi rubutu suka caccaki sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai Abu Mikhnaf Luth bin Yahya wannan yana cikin manyan malaman su wanda kusan daga cikin littattafai da ya rubuta wanda har a yau ana karanta su a tarihin musulunci ya rubuta littafi da ya kira shi Ar-Ridda wato littafin da ya kunshi bayani kan ridda sannan ya rubuta littafi da ya kira shi Al-Jamal wato littafin ya kunshi bayani kan yakin da aka yi na Jamal tsakanin Sayyidina Aliyu da kuma tawagar da Zubair da Talha da Aisha suke jagoranta to ya rubuta littafi da ya kunshi wannan sannan ya rubuta littafi da ya kunshi Siffin yaki da aka yi tsakanin tawagar Sayyidina Aliyu da kuma tawagar Sayyidina Muawiya Allah ya dade su gaba da to anan gurin yayi ta suka na sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama yayi ta caccakar su to shi ma wannan Abu Mikhnaf Luth bin Yahya ibn Adi yayi magana akan sa cewa shi'iyyun muhtariqun sahibu akhbarihi yace shi Abu Mikhnaf Luth bin Yahya dan shi'a ne kuma konanne ne saboda idan ya sanya harshen sa akan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama kai ka ce akan kafirai yake magana to shine Ibn Adi yace kwata kwata ba a karbar riwayar sa ya rasu shekara ta 157 bayan hijira sannan akwai mutum na uku shi ma cikin malaman Rafida da suka yi rubutu wanda yake sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Nasr bin Muzahim al-Munqadi wannan shi ma yayi rubutu a tarihin musulunci amma rubutunsa babu alheri ciki domin ya kunshi caccakan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sukar su sannan akwai al-Mas'udi wanda ya rasu shekara ta 300 da ɗan kai shi ma yana da murujud dhahab shi ma littafi ne na tarihi sosai amma kuma matsalar littafin ya kunshi suka da aibantawa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mutun na karshe al-Yaqubi shi ma yana da littafi na tarihi tarikhul yaqubi shi ma sahabban annabi basu tsira daga suka da zargi da cin mutunci da cin zarafi a rubutunsa ba saboda haka wannan mawdu'i sun yi rubutu akai kuma sun tattaki sayyidina Uthman wanda Allah madaukakin sarki ya yadda da shi shi ma ya yadda da Allah sa'annan kuma aljanna ta zamto makomarsa tun yana duniya ya san cewa shi dan aljanna ne sun soke shi sun caccake shi sannan sun soki sayyidina Abubakar sun caccake shi wanda a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai sun yi ittifaki cewa in ka dauke manzon Allah babu wanda ya kai sayyidina Abubakar falala to amma bai tsira ba daga rubutun waɗannan mutane da suka da aibantawa da cin zarafi da cin mutunci ga sayyidina Abubakar bai ci ba bai sha ba alkhairan da yayi duka sun rufe idanun su sa gai sharrin da bai ba sun masa kage suna sukarsa suna caccakarsa to me ya saura a addininmu idan an yi condemning din sayyidina Abubakar an yi condemning din sayyidina Umar an yi condemning din sayyidina Uthman su waye suka saura an gama da mu tunda sayyidina Abubakar dinnan Qur'anin nan da muke karanta shi shi yayi kai kawo wajen hada shi kaga kenan yanzu Qur'anin da muke karantawa wanda yake kai kawo wajen hada mutumin banza ne kenan yanzu muna karanta abun banza shine kawai a rusa mana alqur'ani a rusa mana addini to shi yasa karanta mawdu'i irin wannan yan uwa yake da matukar muhimmanci domin an yi rubuce-rubuce ta bangarori daban-daban wannan bangare na biyu kenan wancan bangare na farko muka ce rubutun turawan yamma wanda ko shakka babu ba yadda za a yi su rubuta alkhairi akan abin da ya shafi musulunci da wanda suka dauki musuluncin gurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka yada shi a duniya to sai kuma wanda ke biye musu rubutun rafida su kuma rafida illa da aka samu musulmai ne amma kuma yahudawa sun shiga sun musu tasiri sai zaman to yahudawa sun rike su a matsayin makami da suke yakar musulunci da shi to kaga nan ma riwayoyin su ba za a yi dogaro da su ba a yayin da ake karanta mawdu'i irin wannan to sai riwaya ta uku kashi na uku cikin riwayoyi da aka rubuta a wannan mawdu'i kashi na uku din nan su zaka tarar rubuce-rubucen su ba irin na turawan yamma bane sannan ba irin na rafida bane yaya rubuce-rubucen su suke sun je sun tsamo riwayoyi da aka kawo na tarihi amma idan sun taki sharhi da fashin baki da ƙarin bayani sai kaga su ma ba su kubuta daga sukan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba to su ma irin waɗannan ba za a yi dogaro da rubuce-rubucen su ba su kuma ba wai suna yi bane dan su rusa musulunci a'a suna yi ne saboda karancin fahimtar aqida wacce take ingantacciya ta addinin musulunci karancin fahimtar aqida ta tauhidi dan duk wanda ya fahimci aqida na tauhidi fahimta wanda yake nagartaccen fahimta zai san su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin babi ne wanda yake cin gashin kansa a babi na aqida na tauhidi su wane ne sahabban manzon Allah menene matsayin su a gurin Allah subhanahu wataala menene matsayin su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wace irin gudunmawa suka bayar wa duniyar musulunci wace irin gudunmawa suka bayar wa musuluncin karan kansa wannan duk wanda ya karanta aqida ingantacciya sai san matsayin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma duk inda yayi karo da riwaya da take fito na fito da su to ba zai karbi wannan riwayar ba in ma ya karbe ta zai dauke ta a madauka wanda yake mafi kyau ba zai kausasa harshe kan waɗannan bayin Allah nagartattu wanda Allah ya jinjina musu a gurare daban-daban cikin alqur'ani kuma abokai na manzansa sallallahu alaihi wasallama sa'annan kuma ko shakka babu ko tantama babu Allah madaukakin sarki ba zai yi wa manzansa zaben tumin da raba ba yadda za a yi Allah subhanahu wataala ya zaba wa manzansa mutanen banza ya sanya su wai su zama su ne abokan manzansa wannan hankali ba zai kama ba koda ba mu koma muna bibiyan dalilai muna nazartar su ba a tunanin wanda yake tataccen tunani ta yaya za a yi Allah subhanahu wataala wanda ba abin da zai faru sai da ikonsa sai da ganin damansa to ta yaya za a iya zaba wa manzansa abokai wanda suke na banza kaga wannan hankali ba zai kama ba ba yadda za a yi haka saboda al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat nagartattu na nagartattu ne na banza kuma na banza ne wai bahaushe yana cewa abokin barawo barawo idan ka samu mutumin banza to zaka tarar abokin sa ma mutumin banza ne idan ka samu mutumin kirki zaka tarar abokin sa ma mutumin kirki to taya za a yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama na kirki abokansa kuma aminansa na kudda kudwan da da su yake tattaunawa da su yake shawarwari duk inda zaka ganshi tare da su duk inda zai fito tare da su inda zai zauna tare da su kuma a ce na banza kaga wannan hankali ma ba zai kama ba to rubutu na uku da suka yi kai tsaye ba za ka ce suna caccakan sahabban ba amma idan sun zo sharhi za ka ga caccakan sahabban na fitowa daga cikin rubuce-rubucensu su kuma ba komai ya haifar musu da irin wannan ba sai jahiltan aqida wacce take ingantacciya ta musulunci an samu misalin waɗanda suka yi rubutu a wannan bangare kaman Abul A'lal Maududi yana da littafi da ya rubuta Al-Khilafatu wal-Mulk wannan littafi nasa idan ya tashi ta'aliki da sharhi dangane da abin da ya faru na fitinar cikin gida tsakanin sahabban annabi zaka ga shi ma babu alkhairi cikin ta'alikin nasa to haka nan kuma akwai Ash-Sheikh Muhammad Abu Zuhra shi ma ya bi salon wancan wanda ya gabace shi idan ya tashi zai sharhi ko ta'aliki dangane da fitinar da ta faru ta cikin gida tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma zaka ga ta'alikin nasa babu alkhairi game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda Allah madaukakin sarki ya yarda da su su ma suka yarda da shi shi ma yana da littafi da ya rubuta tarihul umamil islamiyya to irin waɗannan rubuce-rubuce duka ba a ba da shawari wa musulmi ya karanta su kashi uku nan da muka ambata kashin farko na turawan yamma ko kadan ba a ba da shawari wa dalibin ilimi ya karanta irin ire-iren waɗannan littattafai sannan kashi na biyu rubutun da rafida suka yi na tarihi kuma ba a ba da shawari wa ɗalibin ilimi ya karanta saboda cike yake da zagi da kushewa da aibanta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ayoyin alqur'ani yabo suke gare su jinjina suke gare su da nuna kimarsu da matsayinsu gurin Allah subhanahu wataala sai kashi na uku su kuma idan sun tashi ta'aliki zaka ga ta'alikin nasu babu alkhairi ciki dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu saura kashi guda cikin rubuce-rubuce da aka yi a wannan maudu'i wannan kashi guda kuma shine wanda musulmi na kwarai suka rubuta nagartattun musulmi suka rubuta wanda zai wahala ko so daya kaga aibantawa ga daya daga cikin sahabban annabi babu duk sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama yana da wahala daya daga cikin su kaga an kushe shi ko an aibanta shi cikin rubuce-rubuce da aka yi kashi na hudu sannan kuma riwayoyi da aka kawo suna kokarin bibiyar riwayar su yi dirasarta su nazarce ta nazari wanda yake a mataki na malaman hadisi ta yadda za su tace su warware su bambanta tsakanin ingantattun riwayoyi da wanda ba su inganta ba su haskawa duniyar musulunci cewa waɗannan riwayoyi wanda za ka ga akwai cin zarafi ga wane da wane cikin maɗaukaka cikin sabon annabi ba su da asali an samu ne ta hanyar wane shi kuma dama makaryaci ne an samu ne ta hanyar wane shi kuma ba a ma san shi ba to saboda haka babu mamaki in an shigo da abu irin wannan na cin mutunci to amma idan ka duba riwaya kaza da kaza da kaza ta inganta saboda ta hanyar wane da wane da wane aka sami musu su kuma amintattu ne sa'annan kuma ba makaryata bane an musu shaida wacce take ta alkhairi to wannan rubuce-rubucen su ma suna nan sun yado a duniya ana karanta su sannan idan sun tashi sharhi masu wannan rubutu na ƙarshe kashi na hudu ba sa sharhi da ta'aliki da ya shafi cin zarafi ga sahabban annabi sai dai jinjina da fito da kimarsu da matsayinsu da falalarsu kamar yadda ayoyin alqur'ani suka bayyana to ire-iren waɗanda suka yi rubutu a wannan bangare suna da yawa na farko daga cikinsu akwai Muhibbuddin al-Khatib Muhibbuddin al-Khatib yayi ta'aliki a littafin da Ibn al-Arabi ya rubuta al-awasim min al-qawasim al-awasim min al-qawasim Ibn al-Arabi ya rubuta yayi bayani kan hakikanin abin da ya faru na sabani tsakanin sahabban annabi da kuma guraren da ya kamata a ba su uzuri da guraren da ya kamata a kyautata musu zato da kuma guraren da ya kamata a jinjina musu duk da gashi fitina ce ta faru tsakaninsu to amma wasu guraren a ba su uzuri
wuraren a kyautata musu da to su wuraren kamar ayabe su a jinjina musu sun taka rawar gani sun yi abun ayaba to in kana karanta littafin Ibnul Arabi al-Awasim min al-Qawasim zaka ga cike yake da waɗannan bayanai babu ko kadan na cin zarafi ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to sai Muhibbuddin al-Khatib yazo yayi ta'aliki ma wannan littafi shi ma ta'alikin sa cike yake da fito da falalar waɗannan bayin Allah nagartattu waɗanda Allah madaukakin sarki ya zabe su ya sanya su su zamanto abokan manzansa sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan littafi na farko kenan wanda muke bada shawari ga duk wani dalibin ilimi da yake da buƙatar karanta abin da ya shafi fitina da ta faru tsakanin sahabban annabi to ya karanta irin waɗannan littafai al-awasim min al-qawasim na Ibn al-Arabi cike yake da fito da matsayin bayin Allah nan da kimar su da falalar su da darajar su kuma in an samu fitina tsakanin wane da wane suna ba su uzuri anan da can sannan kuma suna kyautata musu zato anan da can wasu guraren kuma suna musu jinjina da yabo a gare su sannan misali na biyu cikin littattafai da aka rubuta waɗanda suka yi abin da ya dace dangane da waɗannan bayin Allah na ƙwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai Sadiq Arjun wannan shi ma yana daga cikin wanda suka yi rubutu nagartattun rubutu akan sahabban manzon Allah da kuma abin da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fitina shi ma yayi nagartaccen rubutu wanda babu cin zarafi ko aibantawa ga ɗaya daga cikin sahabban annabi saboda ba su cancance shi ba domin ayar alqur'ani ta tabbatar da cewa dukkan su yan aljanna duka sahabban annabi karka cire ɗaya daga ciki Allah ya tabbatar mana cewa duk yan aljanna ne Allah ya ce wa kullan wa'adallahu alhusna dukkan su duka sahabban annabi sun haura 100 sahabban annabi to dukkan su kuma Allah ya musu alƙawarin aljanna wa'adallahu alhusna to wanda yayi wa Allah yayi wa alƙawarin aljanna taya za a yi ka zo kana sharhi mummuna da suka akan sa to wanda yake karanta littafin Sadiq Arjun zai ga ko kadan babu suka ga daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da littafi da ya rubuta Uthman bin Affan sunan littafin kenan Uthman bin Affan kenan ya tattauna kan sababin da yasa aka kashe sayyidina Uthman da kuma yadda aka kashe sayyidina Uthman da abubuwan da suka biyo bayan kashe sayyidina Uthman na fitintinu da suka yi ta aukuwa na cikin gida sannan daga cikin misalai na irin littattafai da aka rubuta nagartattu wanda ya kamata ɗalibin ilimi idan yana so ya nazarci wannan maudu'i ya karanta irin waɗannan littattafan akwai littafin da Salman Al-Auda ya rubuta wannan malami ne wanda a yanzu haka ma yana raye ɗan ƙasar Saudiya Salman Al-Auda ya rubuta littafi Abdullah ibn Saba wa afaruhu fi ahdathil fitnati fi sadr al-islam wannan shine littafin da ya rubuta kusan kaman project din sa ne na karatu da yayi a matakin digirgir wato PhD din sa da yazo PhD to wannan shine abun da ya rubuta littafin da ya rubuta kenan a PhD din sa ya rubuta littafi da ya kira shi Abdullah ibn Saba wa atharuhu fi ahdathil fitnati fi sadr al-islam to wannan littafi shi ma ba za ka samu ko kadan daga cikin mutuncin sahabbai annabi ciki ba duka ana fito da matsayin sahabban annabi da kimar su da falalar su a gurin Allah subhanahu wataala sannan daga cikin irin littattafan da aka rubuta da suna cike da adalci wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama babu cin zarafi ba cin mutunci akwai littafin da Dr. Akram Diya al-Umari shi ma yana raye wani babban malami ne cikin malamai na kasar Iraki yana raye a yanzu haka ya rubuta littafi da ya kira shi al-khilafatu ar-rashida wannan littafi ina da copy din sa yana nan volume 2 ne amma an hade shi ya zamanto volume 1 mai girma na Dr. Akram Diya al-Umari shi kuma ya kunshi bayani ne kan abin da ya faru lokacin khalifancin sayyidina Uthman na fitina da ta faru da kashe sayyidina Uthman da aka yi da abubuwan da suka biyo bayan kashe sayyidina Uthman biya tattauna akai kafin nan kuma yayi tarihin sayyidina Abubakar yayi tarihin sayyidina Umar yayi tarihin sayyidina Uthman din yazo yayi tarihin sayyidina Aliyu da duk kuma abubuwan da suka faru a zamanin sayyidina Aliyu na fitina da abubuwan da suka faru a zamanin sayyidina Uthman na fitina shi ma babu ko daya daga cikin sukan sahabban annabi ko daya daga cikin sahabban annabi cikin littafin sa sannan akwai wani malami dan kasar Kuwait da ake kiransa Uthmanul Khamis wannan malami asalin sa likita ne likita ne amma kuma ya nazarci addinin musulunci to shi ma akwai littafi da ya rubuta wanda ina da littafi din ina da copy din sa sunan littafin nasa hikmatun min at-tarikh wannan ba wani littafi bane babba karamin littafi ne wanda bai wuce an shafi 60 ko 70 ba to amma shi ma da yazo ya tattauna kan fitinar da ta faru ta cikin gida na abin da ya shafi kashe sayyidina Uthman da fitintunu da suka biyo bayan kashe sayyidina Uthman kuma yayi nagarta cikin rubutunsa babu ko kadan suka ko aibantawa ga daya daga cikin sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama akwai malamin da nayi karatu a gaban sa shi ma yayi rubutu dangane da wannan fitina ta kashe sayyidina Uthman ya kira littafinsa da fitnatu maqtali Uthman fitnatu maqtali Uthman fitinar kashe sayyidina Uthman wannan malamin shi ma yanzu haka yana raye dan kasar Saudiya Muhammad bin Ghabban As-Subhi shi ma idan kana karanta littafinsa zaka ga bacin zarafi ko cin mutunci wa daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yan uwa wannan dalili na farko kenan da yake nuna cewar karanta wannan maudu'i yana da muhimmanci saboda me maudu'in ya shafi rubuce-rubuce da aka yi na rashin adalci wa sahabban annabi kuma ya shafi rubuce-rubuce da aka yi na adalci wa sahabban annabi to kai a yau idan ka zo karatu kar ka waiwaiti rubutun da aka yi na rashin adalci da kuma cin mutunci wa sahabban annabi wannan kar ka kalle su in ma ana karanta su kar ka saurare su dan za su fasa maka zuciyarka ka takaita da littattafan da aka rubuta wanda suke da adalci kuma aka gina su kan alqur'ani da sunna ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam wannan shine fa'idar karanta wannan maudu'i na farko dan dalibi ya san cewar an yi rubuce-rubuce masu tarin yawa akwai na kirki kuma akwai na banza shi yasa ya kamata ka karanta ka ji na kirki din in kuma ka ji na banzan ka ji yanda aka mayar da martani ma wanda suka yi rubutu na banza kan bayin Allah nan waɗanda suke shiryayyu waɗanda annabi ya koma ga Allah yana mai yarda da su sai fa'ida ta biyu cikin fa'idojin karanta wannan maudu'i na kashe sayyidina Uthman da kuma abubuwan da suka biyo bayan kashe sayyidina Uthman na fitinar cikin gida fa'ida ta biyu a san sabubban da suka haifar da fitina din waɗanne sabubba ne suka haifar da fitina shin waɗannan sabubban za a ce laifin sahabban annabi ne ko kuma laifin wasu daga cikin sahabban annabi wannan yana da kyau musulmi ya karanta ya gane hakikanin al'amarin da kuma gaskiyan al'amarin wannan fa'ida ta biyu kenan sai kuma fa'ida ta uku daga cikin fa'idojin karanta wannan maudu'i din duk wanda ya karanta ya ga abubuwan da suka faru na fitina wannan zai haskaka mana mu a yau rayuwar da muke yi ta yadda za mu gina rayuwar mu ta zamanto nagartacciya wacce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yadda da ita ma'ana za mu ɗauki izina za mu ɗauki darasi a yayin da muka karanta muka ga kaza da kaza ya faru na fitina kaza da kaza ya faru na fitina faruwar fitina kaza kuma ita ta haifar da natija mummuna iri kaza wadda har yanzu ana cin gajiyarta to anan musulmi zai fahimci cewa fitina ba ta da alfanu a rayuwarsa komin karancin fitina ba ta da alfanu a rayuwar musulmi domin duk fa'idar da kake ga za a samu to sharrin ya fi yawa saboda fitina in ta zo wata kilwani ya ga to in an yi za a iya samun fa'ida guri kaza za a iya samun fa'ida guri kaza a je za a samu fa'ida da fa'ida guri kaza to amma kuma sharrin da zai biyo bayan fitinar ya fi fa'idar da za a samu to tunda sharrin da zai biyo bayan ta yafi fa'idar to hakura da fitinar shi yafi to wannan yana daga cikin fa'idojin karanta maudu'i irin wannan ka fahimci cewar fitina ko kadan ba ta da dadi kuma fitina ko kadan babu alfanu cikin ta sannan musulmi a duk inda fitina yake kaurace mata yake guje mata yake to wannan yana daga cikin fa'idojin karanta wannan maudu'i din to abu na gaba da zamu je gare shi gabanin mu shiga mu fara duba sababin da yasa aka kashe sayyidina Uthman da kuma yadda aka kashe shi din manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun yana raye yayi isharar aukuwar fitina fitinar da ta aukun na kashe Uthman da abubuwan da suka biyo ba annabi yayi ishara tun yana raye a cikin hadisai waɗanda suke mabambanta to yanzu zamu duba abubuwa guda biyu isharorin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi dangane da fitintinu da za su auku tun daga zamanin jagorancin sayyidina Uthman kawo jagorancin sayyidina Ali har zuwa kashe shi sannan wata hikima ce ta sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ishara kan aukuwar fitintinun nan waɗannan su ne abubuwa guda biyu da za mu duba na farko za mu duba isharori da manzon Allah yayi dangane da aukuwar fitina din kenan annabi ya san da aukuwarta wannan ma wata gaba ce da ya kamata mu dan tsaya kanta gabanin mu wuce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ta isharori wa sahabbansa game da fitinar da za ta auku amma annabi bai kushe ɗaya daga cikin sahabbansa wanda fitinar za ta rutsa da shi ba wanda fitinar za ta afka da shi ba annabi bai kushe ɗaya daga cikin su ba to akwai wanda yafi annabi takawani ko yafi annabi tsoron Allah ko fa annabi sanin abin da ya dace da zai zo yana kushe wannan ya kushe wancan annabi yayi ishara cewar za ta auku za ta rufsa da wani wani zai afka ciki amma bai kushe wani ba bai aibanta wani ba kawai ishara ya tayi wa sahabbansa sallallahu alaihi wasallama to yanzu ɗan uwa za mu duba kaɗan daga cikin isharori na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da wannan fitinar wacce ta kai ga kashe sayyidina Uthman kuma da abubuwan da suka biyo bayanta sannan wacce hikima ce ta sa manzon Allah ya yi ta ishara din wannan su ne abubuwa guda biyu na farko isharorin annabi annabi ya yi ishara kan kashe Ammar ɗan Yasir da za a yi kuma za a kashe shi ne cikin fitinar da za ta auku ta cikin gida tsakanin musulmi su ya su Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki yadda da shi yake ba da labari cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya fidda hadisin cikin sahihinsa cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayo hijira daga Makka ya dawo Madina yace mun zo muna gina masallacin manzon Allah inji Abu Sa'id al-Khudri sai galibin mu idan mun tashi dauko block da tubali da za a yi ginin da shi kowa kwaya ɗaya yake ɗaukowa ya kawo ana gini amma Ammar ɗan Yasir idan ya tashi ɗauko block da tubali na gini sai rungumo guda biyu sai ya zo da su kowa a cikinmu zai ɗauko kwaya ɗaya ya zo da shi amma Ammar ɗan Yasir in ya tashi zuwa zai rungumo guda biyu ya zo da su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya gan shi duk sanda ya tafi zai je rungumo biyu ya zo da su saura kuma kowa kwaya ɗaya yake ɗaukowa ya zo da shi Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce waiha ammarin taqtuluhu alfi'atu albaghiya Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah sarki Ammar wacce za ta kashe shi wata jama'a ce wacce take mai wuce gona da iri a wajen yaki haka Annabi ya ce wata tawaga ce wata jama'a ce mai ketare haddi mai ketare iyaka ita ce za ta kashe Ammar kuma abin da ya faru kenan a yakin da ya auku na Siffin tsakanin sayyidina Ali da sayyidina Muawiya anan aka kashe Ammar ɗan Yasir kaga annabi ya yi ishara kan aukuwar wannan fitinar amma annabi bai kushe kowa a cikin su ba duk da gashi dai ya yi isharar aukuwar fitina din wannan ishara ta farko kenan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ishara ta biyu hadisi ne da ummuna Aisha aka samu daga gare ta Imam Ahmad ya fidda hadisin cikin musnad dinsa Allah masa rahama lokacin da aka kashe sayyidina Uthman ummuna Aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallama ta fita daga garin Madina tunda an kashe sayyidina Uthman a cikin Madina Az-Zubair ibn al-Awwam shi ma fita daga Madina Talha ibn Ubaidillah suka fita daga Madina to waɗannan jagorori ne cikin al'umma saboda ita wannan matar manzon Allah ce Aisha Allah ya daidaita mata ce ta manzon Allah kuma masoyiya ga manzon Allah domin an tambaye manzon Allah cikin mutane wa ka fi so ya ce Aisha inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matan annabi sun zauna sun yi meeting suka tattauna suka yi shawari tsakanin su cewar me yasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sun tashi wa manzon Allah kyauta ba sa masa sai yana ɗakin Aisha ranan kwanan Aisha nan ne suke tura masa kyautarsa idan ya bar ɗakin Aisha sai kyauta ta tsaya yana sake kewayowa ɗakin Aisha sai a ci gaba da kawo kyauta sai suka zauna suka tattauna suka yi meeting tsakanin su sai suka tura Ummu Salama cewa ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi wa manzon Allah magana yayi wa sahabbansa magana in sun tashi masa kyauta su masa a duk ɗakin da yake kar su na kebe wani ɗaki Ummu Salama ta samu manzon Allah ta masa magana manzon Allah sai bai tanka mata ba bai ce mata ci kanki ba yayi shiru ta koma gurin matan manzon Allah ta ce kun ji yanda muka yi da manzon Allah na isar masa da sakonku amma bai tanka ba bai toka komai ba suka ce karki daddara ki sake daddada masa ki nana ta masa cewar adalci muke so a mana akan ƴar Abu Quhafa ita ce Aisha Ummu Salama da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kewayo ɗakin ta ta sake bidiro masa da wannan batu cewa yayi wa sahabbansa magana in sun tashi masa kyauta su masa a duk ɗakin da yake kar su kebe wani ɗaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce mata la tu'dini fi Aisha kar ki cutar da ni akan Aisha kenan Aisha tana da matsayi na musamman a gurina inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka kar ki cutar da ni akan ta sai ta ce tana neman tsarin Allah daga cutar da manzon Allah to sai bata kara wata kalma ba da ta koma sai ta isar wa matan Annabi sallallahu alaihi wasallama yanda suka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallam to sai suka ce in ya san wata bai san wata ba sai suka nemi ƴar Fatima Fatima kuma Annabi yana ji da ita kuma yana jin maganarta yana sauraronta sai suka ce mata ga bukatar su ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta bashi shawari cewar ya umurci sahabbansa in sun tashi masa kyauta su masa a duk ɗakin da yake ai duka matansa ne Fatima ta ce zan same shi ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna zaune da ummuna Aisha Allah ya dade ita ta ce ya rasulullah matanka ne suka aiko ni gare ka cewar kai magana wa sahabbanka in sun tashi za su yi maka kyauta su maka a duk ɗakin da kake kar su na kebe wani ɗaki Annabi sallallahu alaihi wasallama martanin da ya mayar wa Fatima shine baki san abin da nake so haka Annabi ya gaya mata yace baki san abin da nake so ne tace ina san abin da kake so Annabi sai ya nuna Aisha yace to ki so wannan shikenan Annabi bai kara komai ba Fatima sai ta fahimci sakon sai ta tashi sai ta tafi da tazo sai ta bayyana wa matan Annabi ga fa yanda muka yi da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka ce a koma masa ta ce wallahi ba zan koma ba wannan ƴan uwa na kawo dan na nuna mana matsayin Aisha a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa wa fadlu aishata ala sa'irin nisa ka fadli tharidi ala sa'irit ta'am kuma falalar Aisha da darajarta da kimarta akan sauran mata kaman falalar sarid ne sarid wani abinci ne mai kima mai daraja gurin Laraba zamanin manzon Allah wanda babu abincin da ya kai shi da nama ake yin sa da gari to wannan abinci a gurin Larabawa ba abincin da ya kai shi daraja to Annabi yace falalar Aisha akan sauran mata kaman kimar wannan abinci da darajar sa na sarid akan sauran abinci da ake da su haka wannan zai fito mana da matsayin Aisha Allah madaukakin sarki ya yarda da ita to lokacin da aka kashe sayyidina Uthman Aisha ta fita daga Madina Zubairu shi ma fita daga Madina Talha ya fita to mutane da suka ga waɗannan zaratan mutane guda uku sun fita Aisha dai yanzu mun ji matsayinta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Talha kuma da Zubairu suna cikin al-asharatul mubashsharuna bil janna mutane goma da Annabi ya musu bishara da aljanna Talha da Zubairu suna cikin to waɗannan mutane guda uku da suka fita dole za su samu magoya baya da tawaga da za su bi su sai aka samu dandazo suka bi su sai suka fita daga Madina da suka fita daga Madina sai suka tafi Makka Makka ma sun samu dandazo da suka bi su da suka fita daga Makka sai suka nufi Basra Basra kuma gari ne da waɗanda suke ƴan garin masoya ne na ƙarshe da sayyidina Uthman to yanzu tunda an kashe sayyidina Uthman sai suka yi tunanin su tafi Basra garin da duka masoya ne na sayyidina Uthman a je a yi nazari na kisan sayyidina Uthman da aka yi ya za a yi a ɗaufansa in lokaci ya ba mu dama za mu zo mu ga wannan mas'ala to suna kan hanyar su ta tafiya Basra sai suka wuce wani ruwa ko tafki wanda ake kiran sa Hawaf. Mun san galibi ruwa zaka ga wannan ruwan yana da suna, wancan ruwan yana da suna, kogi ne zaka ga yana da suna. To sai suka wuce wani ruwa a hanyar su ta zuwa Basra da ake kiran wannan ruwan da Hawaf, sunan ruwan kenan. Da suka wuce wannan gun sai suka ji karnuka na ta haushi, anan sai jikin Aisha sai yayi sanyi. Sai suka ga Aisha ta sauko daga kan raƙuminta. Zubairu da Talha suka ce, yayi dai ya ummul mu'minin, tunda uwa ce ga mu'minai, matan annabi iyaye ne ga mu'minai, haka Allah ya tabbatar cikin Alkur'ani, annabiyyu aula bil mu'minin wa azwajuhu ummahatuhum. Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yafi cancanta da mu'minai, matan annabi kuma iyaye ne ga mu'minai, shi yasa aka haramta auren matan annabi bayan rasuwarsa. Saboda ai mutum ba inda za a yi auri mahaifiyarsa, kamar yadda ba za ka auri mahaifiyarka ba, to haka ba za ka auri matan annabi ba, dan a matsayin mahaifiyarka take. To shine Talha da Zubair sai suka samu Aisha, suka ce, ya mahaifiyarmu, ya aka yi kika sauka akan dabbaki? Ta ce, kai ni kan zan koma Madina. Suka ce, me ke faruwa? Ta ce, na ji haushin karnuka a eriyan gurin nan, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gabanin ya rasu yana ce mana, ayyatu kunna tambahu alaiha kilabul hawaf, yace wace ce a cikin ku karnukan hawaf za su mata haushi tana hanyar ta tafiya. Annabi yayi wannan bayani ishara kan fitina ce, akwai fitina da za ta auku, ɗaya daga cikin ku ta fita daga Madina tana tafiya ta isa Hawaf, karnukan Hawaf su mata haushi. To wannan sai yasa jikinta ya sani, tace kenan yanzu Annabi isharar da yayi ni ce abun zai faru da ni. To sai jikinta ya sani, ta yi yunkurin za ta koma, sai suka yi kokarin gamsar da ita, suka ce, zuwanki Basra yana da muhimmanci, dan zai iya yiwuwa a daidaita al'amari idan an ganki saboda matsayinki na matar Annabi sallallahu alaihi wasallama. To gamsar da ita da suka yi wannan yasa ta ci gaba da tafiya har aka isa Basra. To abinda nake so mu dauka karkashin wannan riwaya da muka karanta, Annabi yayi ishara cewar ɗaya daga cikin matansa za ta fita a lokacin fitina tana hanyar ta zuwa Basra, karnukan Hawaf su yi mata haushi. Amma Annabi ba fito da wannan a matsayin kushewa bane, ba wai yana kushe ta bane, a ishara yake kan aukuwar fitina sallallahu alaihi wasallama. Dan a cikin magana Annabi babu kushewa ciki, kuma Annabi har ya rasu yana mai kauna Aisha, yana mai son Aisha, domin Annabi ya rasu yana kishingiɗe tsakanin wuya Aisha da kirjinta. Da ya canja game da Aisha ba yadda za a yi ya rasu yana tsakanin wuyanta da kirjinta, wannan na farko kenan. Sannan na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, abu na ƙarshe da ya shiga bakin Annabi yawun ummuna Aisha, Allah ya da ita, ta yaya Annabi yana kishingiɗe tsakanin wuyar Aisha da kirjinta yana fama da kansa, raina shirin fita, sai dan uwan Aisha Abdurrahman ibn Abi Bakar ya shigo dan ya duba jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yana rike da aswaki yana yi, sai Annabi ya kura masa ido. A lokacin Annabi babu magana, magana ta dauke, yana shirin komawa ga Allah. Aisha da ta ga Annabi ya kafa wa Abdurrahman ido ko kaptawa baya yi, sai ta fahimci kamar Annabi yana sha'awar aswaki ne, domin Annabi yana son aswaki, baya rabuwa da aswaki. Shi yasa yake cewa, laula an ashqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salati, yace ba da dan kar in tsananta wa al'ummata ba, da na umurce su da yin aswaki yayin kowace sallah. To Aisha da ta san dabi'ar Annabi, ta san aswaki, kuma ga Abdurrahman ya shigo yana aswaki, Annabi ya kura masa ido amma ba halin magana, sai ta tambayi Annabi, ta ce, kana son aswakin ne? Annabi ya jijjiga kansa, eh yana so, saboda ba magana, ba halin magana. Sai ta karbi wannan aswaki daga gurin Abdurrahman, ta cire gunda ya tattauna ta tofar, gunda Abdurrahman ya tauna yake aswaki, ta cire ta tofar, sai ta tauna Annabi wani sabo, sai ta ba wa Annabi, Annabi ya sa a bakinsa ya aswaki, ta ce, tunda take a rayuwarta ba ta taba ganin Annabi ya yi aswaki irin wannan ba. To yana kare aswakin, sai ta ga ya daga hannunsa yana cewa, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, fir rafiqil a'la, sai idanunsa suka kafe kenan, rai yayi hannunsa, Annabi ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. To menene na ƙarshe da ya shiga bakin manzon Allah? Yawun ummuna Aisha. Kaga wannan duka yana nuna matsayinta a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan wancan ishara da annabi yayi ba wai ababin kushewa ko aibantawa bane yayi ne ishara kan fitina da za ta zo ta auku shi yasa muka yi bayani cewa annabi yayi isharori mabambanta dangane da wannan fitina amma duk da haka annabi bai kushe daya daga cikin wanda fitinar ta rubuta da su ba saboda yanda ya san matsayin su a gurin Ubangiji subhanahu wataala Ubangiji ya yarda da su kuma su ma sun yarda da shi ummuna Aisha din nan kamma ayoyi guda 11 Allah ya saukar dan ya wanke ta yayin da aka tuhume ta aka soke ta da zina tun annabi yana rayi Allah ya saukar da ayoyi 11 dan ya nuna matsayin ta a gurin sa kenan Aisha tana da matsayi na musamman gurin Allah subhanahu wataala ba iya waɗannan ayoyin aka saukar ba malamai suna cewa taimama din nan da aka farlanta mana a sababin ummuna Aisha ne bayanin yana da tsayi lokaci kuma yana daga mana hannu ina ga riwayoyin nan da muke zubo su waɗanda suka kunshi isharorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da fitina da ta'auku ba za mu samu daman karkare su ba za mu jinkirta su har sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa majalisi na gaba sai mu dasa aya a wannan gabar abubuwan da muka faɗa waɗanda suke dadai Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon amfana da su abubuwan da muka faɗa bisa kurakurai ko kuma tuntuɗan harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik السلام عليكم ورحمة الله وبركاته